الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديعتا تبتا بأ الله تبارك وتعالى تدوكا وندن جينيه maman da kin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba 8 ga watan Rajab shekara ta 1435 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 7 ga watan 5 shekara ta 2014 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin Al-Qur'ani kafin darasi na yau ba laifi an tambayoyi suka iya gabata na'am
kamar mutumin yana da yayi ko ta yi ne ba lokacin aure zai da kudi ga ma'aikatan aure da kudin shi to akwai saura wanda ba musu ba aure sai Allah ya mai
wai misali mutum ne yake da ƴaƴa mata kamar 5 misali ko sama da haka ko kuma ƴaƴa maza da mata wasu ya aurar da su kafin Allah ya masa rasuwa shin idan Allah ya masa rasuwa kafin a raba gado a cikin dukiyar shi za a iya ware wani kaso na kudi na dukiya domin aurar da waɗannan ƴaƴa nashi waɗanda suka rage in sun isa aure ba maganar a fudda wani kaso daga ciki domin in sun isa aure a aurar da su wannan dukiya gaba ɗaya ta zama gado za a raba duk wani mai haƙƙi a bashi haƙƙinsa waɗannan wanda ya musu aure yana raye wannan kasancewar sun kai lokacin da ya dace ya aurar da su su ma waɗannan inda Allah ya kaddara yana raye suka kai matsayin ai musu aure aure zai musu don haka ba maganar wani haƙƙi nasu akan cewa a fitar da wani abu daga cikin dukiyar shi domin su ma a aurar da su an gane ko wannan shine kaida na'am wa alaikum salam
macece tana da mushi ma'aikacin gwamnati
na'am
kuma a inda suke tashi sai ta ce ya kamata a samu wani dalilin da koya mata karatu to ta yi mushi ko samu wanda wani san din to ita arma za ta ci ta taho ita mana ko ta daga samu wani da koya mata karatu shi ne ta ce ta tambayo hakan da ta yi
a ƙauye ne suke zaune
ƙauye daki
wai misali mace ce ce take zauna a ƙauye da ita da mijinta shi ma a ƙauye yake ko a maraya yake
duka yan maraya sun koma
to wai kasancewar sai ta yi da shi cewa ya nemo malamin da zai ringa karantar da ita a can ƙauyen ko kuma ya dawo da ita kenan cikin gari inda za ta samu malamin da zai karantar da ita in ko ba haka ba kenan za a rabu shin tana da yancin da za ta kashe auren ba maganar ta nemi saki a nan hanyoyin karatu sun sauƙaƙa a yau an gane ko sun sauƙaƙa a yau ga hanyoyi waɗanda suke na sadarwa na rediyo da hanyoyi waɗanda suke na kasa-kasai wanda duk wani darasi da kake da buƙata bakin gwalgwado dai za a iya samu mutum ya fahimci addininsa bakin gwalgwado a rawalla da sallah da sauransu abinda ta jahilta kenan ya hada ta da malamin da za ta ringa tambaya ko kuma shi da kanshi je ya tambayo ya zo ya bata amsar abinda aka fada masa don haka maganar cewa din suna zauna a kauye din ma ya dawo da ita maraya ko ya dau malami daga nan ya kai ya karantar da ita wannan ba ta da hujja da za ta nemi saki a kan takan iya yiwa ma ina yake da halin da zai dauke wani malami kuma takan iya yiwa ina yake da halin da zai iya zama a maraya na'am to wannan hadisi ai bai ya bukatar ma a nemi sahihancin shi yafi wato bayyana rana azam a lokacin wallaha saboda hadisi ne wanda yake cikin sahihai hadisin Abdullahi dan Mas'ud kuma duk wanda ya karanci al-arba'in an-nawawiyya a nan kusa zai ga wannan hadisi yana ɗaya daga cikin hadisi ne wanda yake na wato na hudu a cikin wannan littafi al-arba'un an-nawawiyya wannan hadisi shine hadisi na hudu a takaice sai dai in wani abu kake tambaya daban game da hadisin amma martaba ta inganci hadisin yana martaba ta farko domin hadisi ne muttafaqun alayhi na'am
da shi kuma da jira wa'azi ne cewa maza da su zuwa sai ya hada da cewa duk wani mai aikin sana'a makareci
ne
kamar masu aikin
hannu
mai su aikin hannu kamar yana zancen hadisi kuma sai kawo misali kamar na yau diloli da basu yi alƙawari na wasu
wai ya ji wani malami yana faɗa cewa duk masu sana'ar hannu makaryata ne wai tambayar ɗan uwa shine matsayin wani hadisi da ya ji wani malami na faɗa wai duk masu sana'ar hannu makaryata ne a takaice wannan hadisi dai ban san da shi ba sai dai bayan bincike amma kasancewar hadisin bai yi kama da maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Hausawa suke cewa ko duniya ta lalace ai ba a rasa na kwarai kuma kar mu manta sana'ar hannu sana'a ce ta wasu daga cikin annabawan Allah idan ka dauki annabi Nuhu alaihi salam kafinta ne idan ka dauki annabi Zakariya shi ma kafinta ne idan ka dauki annabi Dawud alaihi salam makeri ne ubangiji ta'ala ya lausasa masa karfi bakin karfi yanda ka san dawon hura a hannun annabi Dawud haka yake ubangiji ta'ala kuma har ya nuna mana cewa wata kyauta ce ta musamman baiwa ce ma annabi Dawud alaihi salam wanda har Allah ya gora masa akan haka wa allamnahu sana'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fahla antum shakirun ubangiji ta'ala yace mu muka koyar da annabi Dawud sana'ata labusin wato kera silke wanda yake na yaki lituhsinakum min ba'sikum dan wannan silke ya kare ku game da makamin abokan gaba da izinin Allah sai yace fahla antum shakirun shin ko ku masu gode mana ne akan wannan ni'ima kuma ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bawa bai taba cin abinci wanda yake na halak sama da abin da hannun shi ya aikata don haka a hada gaba daya a yi zugun guru a ce masu sana'ar hannu gaba dayan su makaryata ne wannan ya ci karo da maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma za mu ci gaba da bincika hadisin mu gani na'am darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna dai cikin sura ta 14 a bangaren lissafi suratu Ibrahim mun tsaya karshen aya ta 8 wanda kafin aya ta 8 aya ta 7 wata sanarwa ce ta musamman wadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala yayi gabayinsa kamar yanda Ubangiji ta'ala ke cewa wa irta abana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid wanda annabi Musa alaihi salam shine yake ba mutanen sa labari game da wannan sanarwa ta ubangijinsa. Lafazin ta'azzana, kamar yanda bayani ya gabata, an ciro shi ne daga al-azan, al-azan bi ma'ana al-i'lam. Wa iz ta'azzana rabbukum, kutuna lokacin da ubangijinku subhanahu wa ta'ala yayi sanarwa, yace la in shakartum, na rantsi da girma na da buwayata, in har kun gode min akan ni'imomin da na jaddada muku, kuka yi biyayya gare ni sau da kafa, la'azidannakum, ubangiji ta'ala yace na dau alƙawalin zan dada muku wata ni'ima akan ni'imomin da na jaddada muku. Wala in kafartum, in kwa kuka sake kuka butulce mun, inna azabi, ku tabbatar da cewa azaba ta ga duk wanda ya butulce min la shadid, wato mai tsanani ce. Wanda kamar yanda bayani ya gabata, gode ma Allah subhanahu wa ta'ala akan duk abin da ya jaddada ma bayin sa na ni'ima, in ma ni'ima ta ilimi, ko ni'ima ta dukiya, ko ni'ima ta ƴaƴa, ko ni'ima ta koshin lafiya da sauransu. To idan kana so ka kayyade wannan ni'ima ta tsaya gude ta tabbata kuma ta ci gaba da bunƙasa kar ta gushe, hanya ce daya daya shine gode ma Ubangiji subhanahu wataala. Idan ilimi ne Allah ya baka, to na daga cikin godiya akan wannan ilimi abu na farko wato shine kai aiki da ilimin ka. Abu na biyu, kada ka nemi wani tarkace na duniya a sanadiyar wannan ilimi da ka nema, ko kuma kan ta hanyar karantar da shi. Abu na uku, kuma ka yi kokari iya ikonka wato dangane da isar da wannan abin da Allah ya sanar da kai na ilimi. Duk mutumin da Allah ya sanar da shi ilimi na addini, yayi kokarin yin aiki da wannan ilimi, yayi kokarin karantar da al'umma ba tare da neman wani sakamako na lada a nan duniya akan wannan ilimi da yake karantar, wato wannan ya bada godiyar ilimin da Allah ya masa. In ƴaƴa ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya jaddada maka, ya maka wannan ni'ima, to abinda yana daga gode ma Allah akan wannan ƴaƴa da Allah ya baka shine kokarin tarbiyyantar da su tarbiyya ta musulunci. Wannan ita ce godiyar. Sannan idan dukiya ce Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya jaddada maka, farko dai ka fitar da haƙƙin Allah wanda ya wajabta a cikin wannan dukiya. Bayan haka sannan kuma ka yi ƙoƙarin ƙara neman kusantar Ubangiji subhanahu wa ta'ala game da ciyar da wannan dukiya hanyar da Allah ya ce a ciyar da ita. Idan lafiya ce Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya baka, godiya akan wannan lafiya shine ka yi ƙoƙarin ribantar wato lokacinka akan ayyuka waɗanda suke na ibada. To duk mutumin da kenan ya kasance akan haka, Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai dawwamar masa da wannan ni'ima, kuma Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai dada masa akan wannan ni'ima da ya masa. Shine yace la in shakartum la azidannakum, sai yace wala in kafartum, in ku kuka butulce mu, inna azabi, ku tabbatar da cewa azaba ta ga duk wanda ya butulce min la shadid, Ubangiji ta'ala yace mai tsanani ce. Wanda bayani ya gabata kenan, gode ma Allah subhanahu wa ta'ala, farko dai zuciyarka ta kudirce cewa duk abin da yake tare da kai na ni'ima, to Allah ne ya jaddada maka ita, ba wani karfin ka bane, ba wata dabarar ka bace. An gane ku? Amma su da yawa mukan manta da haka. Mutum sai ya dogara akan abin da yake sababi. Yanzu misali, kamar misali mutumin da yake da koshin lafiya sai ya dauki cewa a wasu kwayoyin magani da yake hadiya, ko wasu abubuwa kasancewar ya nisanci cin wasu abubuwa shine abin da yasa ya zauna lafiya. Wannan lafiya ku ni'ima ce ta Ubangiji subhanahu wataala, shine ya jaddada maka wannan magani da kake hadiya, ka dauke shi a matsayin sababi ne. Amma lafiyan nan ba kowa bane ya baka ita illa Ubangiji subhanahu wataala. Wannan kuma magani wato yana daga cikin kenan al-akhdhu bil asbab, ka dau matakan abinda za su kara maka lafiya. Duk abinda ka tabbata zai janyo rashin lafiya a jikinka, to ka nisance shi. Abinda ka san zai kara maka lafiya, to wannan ka yi kokari ka kusance shi. Amma kada ka dauki cewa nisantar waɗannan abubuwa da kusantar waɗannan abubuwa waɗanda suke ƙara lafiya shi yasa ka zauna lafiya. Ka ɗauki cewa wannan lafiya Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ne ya jaddada maka. Saboda waye ganar da kai wato haɗiyar waɗannan ƙwayoyin magani waɗanda za su ƙara maka lafiya. Wane ne ya ganar da kai nisantar waɗannan abubuwa? Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Don haka kenan farko sai zuciyarka ta kudirce ta yarda ta amince cewa wannan ni'ima daga Allah Subhanahu wa Ta'ala ne ka same ta. Sannan abu na biyu harshenka ya faɗa, kar ya zamanto Allah ya jaddada maka ni'ima amma kullun sai jaje. Dalili akan haka shine wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Wannan na farko dalili akan sa wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Abu na uku shine kasancewar gaɓaɓuwanka su aikata kamar yadda muka yi bayani. In ƙoshin lafiya Allah ya baka, to wannan ƙoshin lafiya ka yi ƙoƙari ka sarrafa ta akan ayyuka na ibada. An gane ko? In ‘ya’ya ne ka ba su tarbiyya na musulunci. Idan ilimi ne ka yi aiki da shi ka yi ƙoƙarin yaɗa shi. Idan dukiya ce ka yi ƙoƙarin kiyaye ta kuma ka ciyar da ita inda Allah ya ce a ciyar da ita. Dalili akan haka shine fadar Allah Subhanahu wa Ta'ala i'malu ala Dawud shukura. Ubangiji Ta'ala ya ce ya kai Dawud, wato da kai da mabiyanka Ubangiji Ta'ala ya ce ku aiwatar da godiya zuwa gare ni. Sai annabi Musa alaihi salam sai ya ce in takfuru antum wa man fil ardi jami'a. Annabi Musa ya ci gaba da fada ga mutanansa ya ce in takfuru antum wa man fil ardi jami'a, in har ku da duk wanda ke duran ƙasa wato kuka kafirce ma Ubangijinku, to kada ku yi zaton cewa kun rage Ubangijinku Subhanahu wa Ta'ala da wani abu. Domin Ubangiji Ta'ala ibadar bayi ba ta ƙara shi, kafircin kafirai baya rage shi. Domin fa inna Allah la ganiyun hamid, domin Ubangiji Ta'ala mawadaci ne, wadata wadda ba ta da farko kuma ba ta da ƙarshe kuma ba ta da iyaka. Hamidun kuma sannan shi ya cancanci a gode masa, ko kuma ka ce hamidun wato abin yabo ne a wajen bayinsa. In har ku ba ku gode ma Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, to yana da bayi na musamman waɗanda za su, wanda ba sa fatara game da gode masa. Shine Ubangiji Ta'ala yake faɗa a cikin suratul Fusilat, fa inistakbaru fallazina inda rabbika yusabbihuna lahu billayli wan nahari wa hum la yas'amu. In har kun yi girman kai kun ki bauta ma Ubangijinku, to ku san da cewa waɗanda suke wajen Ubangijinka, wannan ana magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fa inistakbaru, in har jama'arka sun yi girman kai sun ki bauta ma Ubangijin da ya turo ka, fallazina inda rabbika, ka san da cewa waɗanda suke wajen Ubangijinka na mala'iku yusabbihuna lahu billayli wan nahari wa hum la yas'amu, suna tsarkake Ubangijinka game da duk abin da bai dace da shi ba, suna bauta masa tsawon dare da yini. Wa hum la yas'amun, Ubangiji Ta'ala ya ce kuma ba sa kosawa game da bauta masa. Haka can a cikin suratul anbiya Ubangiji Ta'ala yake faɗa walahu man fis samawati wal ard wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Yace walahu man fis samawati wal ard, na ga Ubangiji Ta'ala mallakar duk abin da ke cikin sammai da kasai nashi ne. Wa man indahu, wanda ke wajen Ubangiji Ta'ala na mala'iku, la yastakbiruna an ibadatihi, ba sa girman kai game da bauta masa, wala yastahsiruna, kuma ba sa gajiyawa, yusabbihuna al-laila wan nahara, suna tsarkake Ubangiji Ta'ala suna bauta masa tsawon dare da yini. La yafturuna, Ubangiji Ta'ala ya ce ba sa samun rauni, ma'ana ba sa samun fatara. To don haka Ubangiji Ta'ala mawadaci ne, inda al'umma na duran ƙasa gaba ɗaya za su kafirce ma Ubangijinsu, to Allah yana da bayi waɗanda za su bauta masa. Don haka kuma ibadar bayi ba ta ƙara shi, kafircin kafirai ba sa rage shi. Za mu tashi aya ta gaba. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. قال الله تبارك وتعالى ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وتؤبنجي تعالى كيف دا ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود Ubangiji ta'ala ke cewa shin wato yanzu labarin waɗanda ke gabaninku na al'ummu bai zo muku ba qaumi nuhin wato shine labarin mutanen annabi nuhu yaya ƙarshen al'amarin su ya kasance yayin da suka ƙaryata annabin su annabi nuhu ƙarshen su dai kamar yanda Allah ya mana bayani shine taɓewa da hallaka tun daga nan duniya hallaka wadda take mai zarcewa har izuwa kiyama wa adin shin labarin adawa mutanen annabi hudu bai zo muku ba wanda su ma karshen su dai shine tabewa da hallaka Allah ya turo iska ta musamman wadda ta hallakar da su yayin da suka ƙaryata annabin su annabi hudu wa samud shin labarin samudawa mutanen annabi salihu bai zo muku ba wanda Allah ya hallakar da su da tsawa والذين من بعدهم شن labarin wadanda ke bayan su bai zo muku ba kamar mutanen Madina da ashabul ras da irin qaumu tubba da sauran al'ummu wanda Allah ya halakar da su la ya'lamuhum illa Allah saboda yawan su su wadannan al'ummu ba wanda ya san su banda Ubangiji subhanahu wa ta'ala nan kana iya daukan wallazina min ba'dihim kenan adafi ne akan qaumi nuhin wa adin wa samuda wallazina min ba'dihim ai wa naba'ul ladzina min ba'dihim an gane ko kenan la ya'lamuhum illa Allah sai ta zamanto jumla ce itiradiyya tsakankanin kenan qaumi nuhin da ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat ko kuma gaba daya ka dauki wallazina min ba'dihim la ya'lamuhum illa Allah kace waɗanda ke bayan wato mutanen annabi nuhu da adawa da samudawa la ya'lamuhum illa Allah ba wanda ya san su banda Allah kenan gaba ɗaya wannan sai ya zamanto jumla ce kenan itiradiyya tsakankanin wa samud da ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat don haka a ƙarƙashin haka magabata suke cewa kamar yanda al-Imam Malik Allah ya ji kansa yana kyamar mutun ya danganta kanshi shi wane ne dan wane wane dan wane har ya kai nasaba shi zuwa ga annabi Adam an gane ku haka nan ko game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama azana kakannin shi har zuwa ga annabi Adam to wannan al-Imam Malik yana kyamar haka me yasa saboda babu wani dalili akan haka wannan aya kuma ta tabbatar da cewa bayan wato annabi Nuhu da adawa da samudawa waɗanda suka biyo baya ba wanda ya san adadin su banda Allah subhanahu wa ta'ala don haka kasancewar Abdullahi ibn Mas'ud in ya karanta wannan aya sai ya ringa cewa kazaban nasabun wato malaman danganta jama'a wane dan wane wane dan wane har su zana maka kakanninka zuwa ga annabi Adam yace sun yi ƙarya me yasa saboda anan Ubangiji ta'ala ya tabbatar mana cewa bayan waɗannan da ya zana waɗanda suka zo ba wanda ya san adadin su banda Ubangiji subhanahu wa ta'ala don haka hatta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama iya dangantar shi wadda ta inganta wato shine daga babansa Abdullahi zuwa Adnan wanda shi Adnan yana daga cikin ƴaƴan Isma'il alaihi salam bakin nan shine iya abin da ya inganta amma abin da ya yi gaba akai maka har izuwa ga annabi Adam alaihi salam, wannan bai inganta ba. Wannan aya kuma ta karyata wannan labari na cewa tun daga Adnan aka ringa zanu kakannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har aka kai ga annabi Adam, kamar yadda yake cikin sira ta Ibnu Hisham. To dan haka shine sai ya ce wallazina min ba'dihim, kenan sai ka dauke ta jumla ce isti'nafiyya, an gane kuma jumla ce kenan itiradiyya tsakankanin qaumin Nuhin da ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat. Wallazina min ba'dihim kenan waɗanda ke bayan waɗannan da Allah ya zana kenan mutanen annabi Nuhu da Adawa da Samudawa, ba wanda ya san adadin su illa Allah banda Allah subhanahu wata'ala. Sai ya ce ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat, manzannin su wato sun zo musu da hujjoji masu gamsarwa a bisa gaskiyar annabcin su da annabtar su da manzancin su. Mi za a yi? Faraddu aydiyahum fi afwahihim, wato sai suka maida hannuwansu cikin bakunansu. Lafazin faraddu aydiyahum fi afwahihim, wasu malamai suka ce al'ajabi ne suka yi da mamaki, yadda kamar yau in mutum ya maka zancen da ya wuce saninka sai ka dora hannu a baki, kenan kana mamakin wannan abu ya wuce saninka. Ko kuma ya zamanto faraddu aydiyahum fi afwahihim, sai suka maida hannuwansu izuwa bakunansu, wai suna nuna ma manzannin Allah cewa su kyale wannan zance ba haka bane ba, kamar yadda za ka ma mutum ka nuna masa haka cewa ya yi shiru ya kyale. Tare da cewa Ibn Jarir al-Tabari ma'anar da ya rinjayar akan wannan kalima na cewa faraddu aydiyahum fi afwahihim shine sai suka ringa ciza ya tsuntsun wato saboda fushi akan abinda manzannin Allah suka fada musu, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce wa idza khalau abdu alaikum al-anamil min al-ghayr, an gane ku kenan ma'anar faraddu aydiyahum fi afwahihim sai suka ciza yatsa wato dan fushi da baci rai akan abinda manzannin Allah suka fada musu na kiran su izuwa kadaita Ubangiji subhanahu wata'ala a cikin ibada. Shine kenan yace faraddu sai suka maida aydiyahum wato hannuwansu fi afwahihim a cikin bakunansu, ma'ana suka ciza yatsa saboda fushi. Wa qalu sai suka fada ma manzannin Allah suka ce da su inna kafarna bima ursiltum bi, kusan da cewa mu mun kafirce ma mun kafirce game da abinda aka turo ku da shi, ba mu yadda ba ba mu amince ba. Wa inna la fi shakki, kuma lalle mu muna dai cikin kokonto min mata bihunana game da abinda kuke kiran mu zuwa gare shi na bauta ma Ubangijin ku, mure kuma kokonto wanda yake mai abkar da mu cikin tuhuma, kai muna tuhumar kuma kirkira ne kuka yi kuka ce Allah ya turo ku a matsayin manzanni, an gane ko? Lafazin murib an ciro shi ne daga raib, ar-raib shine kokonto wanda yake abka ma'abucin shi zuwa tuhumar kenan wanda ya zo maka da abu. Qalat rusuluhum, wato manzannin Allah sai suka ce da su a fillahi shakkun, yanzu game da samuwar Ubangiji subhanahu wata'ala da cancantar a kadaita shi a cikin ibada, shakkun shin yanzu akwai wani kokonto? Manzannin Allah suke ba su amsa akan haka da suka ce a su ai suna kokonto game da abin da suke kiran su zuwa gare shi. To shine anan sai suka ce musu a fillahi shakkun, shin yanzu game da samuwar Allah da kasancewar shi shi kadai ya cancanta a kadaita a cikin ibada, shin akwai wani kokonto? Kada ku manta fa fadiris samawati wal ard, Ubangijin da muke kiran ku zuwa kadaita shi a cikin ibada, wanda kuma kuke kokonto game da al'amarinsa, shine Ubangijin da ya kage halittar sammai da kasai, wanda babu dalilin da zai nuna maka samuwar Ubangiji subhanahu wata'ala da cancantar abauta masa sama da halittar sama da ƙasa, kamar yadda Allah ya ce da khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas walakinna aktharan nas la ya'lamu. Yad'ukum, Ubangijin da ya halicci sammai da ƙasai da abin da ke tsakankanin ku su, yad'ukum shine yake kiran ku ku zo zuwa gare shi liyaghfir lakum min dhunubikum, dan ya gafarta muku zunubanku, min anan silaci dan ya gafarta muku zunuban gaba daya wayu akhirakum kuma ya jinkirta muku ila ajalin musamma izuwa ajali wanda yake abun ambato shine lokacin mutuwa in har kun zo izuwa gare shi abu na farko Allah zai gafarta muku zunuban ku abu na biyu kuma Allah ba zai muku gaugawa game da saukar da azaba zai jinkirta muku izuwa ajalin da ya kayyade muku wanda in yayi ba za ku ketare shi ba qalu sai jama'ar suka fada ga manzannin Allah suka ce in antum ku san da cewa dai ku ba ku zamanto ba illa basharun misluna kawai face mutane ne tamkar mu kuna ce kuna sha irin yanda muke ci muke sha kuna rashin lafiya kamar yanda muke kuna tafiya kasuwa tamkar yanda muke ba mu da wani bambanci tsakanin mu da ku ku dai ba mala'iku bane turiduna anta sudduna amma kana ya'budu aba'una kuna nihi ne kadai ku juyar da mu ga barin abinda uwayenmu suke bauta ma na gumaka don haka ba mu yarda da ku ba in har kuna so mu yarda da ku cewa ku manzanni ne fa'atuna bi sulfani mubin ku zo mana da wata hujja wadda take mabayyaniya mai nuna gaskiyar manzancin ku qalat lahum rusuluhum manzannin Allah sai suka ce da su aje innahu illa basharun mislukum mu kin ba mu zamanto ba face mutane ne tamkar ku amma fa kada ku manta walakin Allah yamunnu ala man yasha'u min ibadi ku san da cewa Allah yana baiwa ga wanda yaso daga cikin bayinsa dan haka wannan baiwa ce ta musamman ubangijinmu ya mana ya zabe mu a matsayin jakadun sa ya turo mu zuwa gare ku wa ma kana lana an na'tiyakum bi sulfani bi sauƙaƙa ba gare mu da zamu zo muku da wata hujja shine mu'jiza kenan illa bi iznillahi sai da iznin Allah ba a karan kanmu ba muke kagar wani abu mu zo da shi na mu'jiza wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun dan haka ga Allah mu'minai ya zama tilas su dogara ba ga wani ba wannan anan abinda muke so mu sani manzannin Allah subhanahu wataala kamar yanda mutanen su anan abinda suka ce musu su dai basu zamanto ba face mutane ne tamkar su wanda su a iya tunanin su suna ganin cewa in har manzanci ne wanda ya dace to me ya hana a turo mala'iku su a iya tunanin su kawai wanda ya dace a turo musu to a turo mala'ika wanda kuma sunna ce ta Ubangiji subhanahu wataala shine turo da manzo daga cikin jinsin su al'ummar su jama'ar kasancewar inda a ce mala'iku ne suke rayuwa a ban kasa to Allah ba zai turo wani manzo face mala'ika kamar yanda Allah yake cewa qul law kana fil ardi mala'ikatun yamshuna mutma'inni lanazzalna alaihim minas sama'i malakan rasula to amma kasancewar ƴaƴan adam ne suke rayuwa a ban kasa a turo mala'ika ai kaga abin ba zai dace ba me yasa saboda kasancewar mala'ika ba jinsin ƴaƴan adam bane ba yanda za a yi ƴaƴan adam su rayu gu ɗaya da mala'ikun Allah bari ma kasancewar ƴaƴan adam Allah bai ba su idaniya wadda take da ikon ganin mala'ika to dan haka shine anan suka ce ku dai ba ku zamanto ba face mutane ne tamkar mu abinda kuke nihi kawai ku juyar da mu daina bautar abinda uwayenmu suke bauta ma na gumaka shi kadai ne kuke ni dan haka suka ce to ku zo mana da wata hujja mabayyaniya ma'ana mu'jiza wanda za ta nuna gaskiyar manzancin ku manzannin Allah suka gaya musu suka ce eh haka ne lalle mu ba mu zamanto ba face mutane ne tamkar ku muna ci muna sha irin yanda kuke ci kuke sha muna rashin lafiya kamar yanda kuke muna zuwa kasuwa kamar yanda kuke zuwa kasuwa amma kada ku manta ku san da cewa Allah yana baiwa ga wanda ya ga dama daga cikin bayinsa Allah ya zabe shi ya bashi manzanci da annauta ya turo shi kina wannan zabi ne na Ubangijinmu to dan haka kasancewar wannan su manzannin Allah subhanahu wataala an fada musu cewa ƴaƴan adam ne amma su ne suke nihi da cewa ƴaƴan adam suna ganin cewa ai bai dace ba su zamanto manzanni abin da ya dace kenan a turo da mala'iku to dan haka kuma anan manzannin Allah suka nuna cewa zawwa da mu'jiza ba su da sanya hannu a cikin sa Ubangiji ta'ala shine yake karfafar manzanninsa da mu'jiza, ba kai tsaye ba. In an ce ma manzo, in har kai manzo ne, eh abu kaza mu gani, take yinke manzan yazo da abu, sai ya roki ubangijinsa, ubangijin shi ya karfafe shi da wannan mu'jiza. Kamar yanda mutanen Annabi Isa alaihi salam suka nemi cewa Annabi Isa ya roka musu Allah ya saukar musu da wani akushi na abinci daga sama, wanda in har wannan akushi ya sauka, to za su gaskata shi a matsayin manzo, kuma za su ƙara samun nutsuwa kenan akan gaskiyar abin da yazo da shi. Annabi Isa alaihi salam ya roki Ubangiji subhanahu wataala, Allah ya saukar da wannan akushi na abinci. Kaga inda a ce manzannin Allah a karan kansu suke zawa da mujiza, da kai tsaye Annabi Isa zai nuna musu wannan abu, amma sai da ya roki Ubangiji. An gane ko? Annabi Isa yace ya roki Ubangiji cewa Ubangiji ta'ala ya saukar da wannan akushi na abinci daga sama kamar yanda mutanansa suka nema. To shine anan suka ce musu, wa ma kana lana an na'tiyakum bi sulbanin illa bi iznillah. Ai bai saukaka ba gare mu da zamu zo muku da wata mu'jiza illa bi iznillah, sai da izinin Ubangijinmu. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Dan haka ga Allah ya zama tilas wato mu'minai su dogara ba ga wani ba, su meka al'amuransu gaba ɗaya zuwa ga Ubangijinsu. Wa ma lana alla natawakkala 'ala Allahi. Manzannin Allah suka ci gaba da faɗa ga jama'arsu, suka ce wa malana, mi zai hana mu Allah na tawakkala ala Allahi, da ba za mu dogara ba ga Ubangijinmu wanda ya turo mu. Wa qad hadana subulana, alhali ya shiryar da mu zuwa tafarkinmu, wanda ya dace shine tafarki wanda yake na shiriya. Wala nasbiranna, suka ce lalle ne za mu dau hakuri, alama azaitumuna, akan abinda kuka cutar da mu, duk cutarwar da kuka mana lalle ne za mu dau hakuri, har mu ga al'amarin yanda Ubangiji subhanahu wataala zai yanke hukunci tsakanin mu da ku. Wannan kenan yana nuna mana duk wanda ya bi tafarkin manzanni shine kira zuwa ga addinin Allah, ya san da cewa zai hadu da cutarwa, kuma ya san da cewa abin da ya zama wajibi akan shi shine ya dau hakuri, kamar yanda manzannin Allah subhanahu wataala suka dau hakuri. Kamar yanda Ubangiji ta'ala yake faɗa, qadna alamu innahu la yahzunuka allazi yaqulu fa innahum la yukadzibunak walakinna adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun wa laqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa uzu hatta atahum nasruna wala mubaddila li kalimati llah wa laqad ja'aka min naba'il mursalin. Ash-shahid, Ubangiji ta'ala yace tabbas manzannin da suka gabace ka an ƙaryata su akan abin da suka zo da shi, kuma sannan an cutar da su, da aka cutar da su suka dau hakuri, hatta atahum nasruna, wato har wato taimakon mu ya zo musu. To dan haka shine anan su manzannin Allah suka fada ga jama'arsu, suka ce wala nasbiranna, lalle ne za mu dau hakuri, alama azaitumuna, akan abin da kuka cutar da mu. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mutawakkilun. Dan haka ga Allah ya zama wajibi masu dogaro su dogara ba ga wani ba, don haka kenan ba mu da wata madogara illa zuwa ga Ubangijinmu. Wannan kenan Allah yana nuna mana kenan yanda manzanni suka kasance da mutanansu, kuma wannan jan kunne ne Allah yake ma wato mutanen jama'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, cewa ba su da labarin mutanen Annabi Nuhu da mutanen Annabi Hudu sune Adawa da mutanen Annabi Salih wato Samudawa da waɗanda ke bayan su na al'ummu, yaya ƙarshen su ya kasance. Kuma shine anan Allah sai ya ci gaba da ba manzon shi labarin yanda manzannin da suka gabace shi, yanda suka tattauna tsakanin su da jama'arsu, kuma yanda su manzannin suka dau hakuri, kuma suka maida al'amarin su zuwa ga Ubangiji subhanahu wataala, yanda kuma akan haka su suke da ƙarshe wanda yake kyakkyawa. Duk waɗanda suka ƙaryata su, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gama da su. Wa qala allazina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw lata'udunna fi millatina fa awha ilayhim rabbuhum lanuhlikanna adh-dhalimin wa lanuskinannakum al-arda min ba'dihim dhalika liman khafa maqami wa khafa wa'id wastaftahu wa khaba kullu jabbarin 'anid. min wara'ihi jahannam wa yusqa min ma'in sadid yatajarrahu wa la yakadu yusibu wa ya'tihi al-mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayyit wa min wara'ihi adhabun ghalid. Ubangiji ta'ala ke fada, wa qala allazina kafaru li rusulihim, wadanda suka kafirce ma ubangijin su sun fada ga manzanninsu lokacin da suka zo musu da sakon ubangiji subhanahu wa ta'ala, lanukhrijannakum min ardina, lalle ne zamu fitar da ku daga kasar mu, aw la ta'udunna fi millatina, ko kuma ku dawo zuwa ga tafarkin mu, ma'ana addinin da muke ku dawo kanshi. Kenan ɗayan biyu ne suka ba manzannin Allah zabi, in ma su fita su bar musu garin, ko kuma in har suna son zama da su to su dawo kan addinin su na bautar gumaka, wanda haka mutanen Annabi Shu'aibu suka faɗa masa. Qala al-mala'u alladhina istakbaru min qawmihi lanukhrijannaka ya Shu'aibu walladhina amanu ma'aka min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina qala aw law kunna karihi. Suka ce, ya kai Shu'aibu, lalle ne zamu fitar da kai da duk wanda yayi imani tare da kai daga cikin alƙaryarmu, in ku kuna son zama da mu to ku zabi dawowa akan addininmu. An gane ko ɗayan biyu kenan, in kuna son zama da mu to ku zo mu ringa bauta ma gumakanmu, ku bauta ma gumakanmu kamar yadda muke bauta musu, ko kuma ku fita ku bar mana garin. Wannan kuma na kasancewa lokacin da aka kai su bango ba su da hujjar za su faɗa, to ɗayan biyu ne sai su zabi cewa in ma manzannin Allah su dawo zuwa bautar gumakansu, ko kuma su fitar da su daga garinsu, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya kai su bango taron da suka yi abin da suka shirya, in ma a kori manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da garin Makka, ko kuma a sanya shi kaso na rai da rai, ko kuma wato a haɗu a gama da shi. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa, wa iz yankuru bika allazina kafaru li yusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yankuruna wa yankurullah wallahu khairul makirin. To dan haka shine anan Ubangiji ta'ala yake faɗa mana kenan ba kan shi farau ba, manzannin da suka gabace shi su ma an faɗa musu haka. Ubangiji ta'ala yace, wa qala allazina kafaru, wadanda suka kafirce ma Ubangijin su sun faɗa li rusulihim ga manzanninsu wanda Allah ya turo musu, lanukhrijannakum min ardina, lalle ne za mu fitar da ku wato daga garinmu, aw la ta'udunna fi millatina, ko kuma ku dawo akan addininmu. Fa auha ilaihim rabbuhum, manzannin Ubangijinsu sai ya yi musu saƙon cewa lanuhlikanna zalimin, lalle ne azzalimai Allah ya ce za mu hallakar da su, wala nuskinannakum al-ardha min ba'dihim, bayan hallakar da su Ubangiji ta'ala yace lalle ne mun dau alƙawarin zamu zaunar da ku wato kasar ku za ku gashe ta. Zalika, wannan al'amari Ubangiji ta'ala yace wa'azi ne liman khafa maqami, ga duk wanda yaji tsoron tsayawar shi gaba gare ni a gobe kiyama, wa khafa wa'id, kuma yaji tsoron hukubata, ma'ana duk wanda yaji tsoron tsayawarsa gaba ga Ubangiji subhanahu wata'ala a ranar kiyama, kuma yaji tsoron ukubarsa, to kenan zai yi ta kansa ya gaskata manzannin Allah subhanahu wata'ala ya karbi sakon da suka zo da shi. Amma duk wanda ya kafirce ma Ubangiji subhanahu wata'ala to ya san da cewa manzanni su suke da ƙarshe wanda yake kyakkyawa, su za su gaje kasar, duk wanda ya karyata su kenan ƙarshen shi shine tabewa da halaka. Wannan sunna ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda kuma babu canzawa game da ita. Manzannin Allah subhanahu wa ta'ala su suke da ƙarshe kyakkyawa, duk wanda ya karyata su ƙarshen shi shine tabewa da halaka. Haka kuma ai mutanen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suka fitar da shi daga birnin Makka, yaya ƙarshen su ya kasance, wanda suka hadu suka yi taron, waɗanda su ne suka zamanto a sahun gaba game da koran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga kasar Makka yana komawa Madina a shekara ta farko aka zo aka yi yaki na Badar, wanda kuma a Badar gaba ɗaya a gama da su. Shine nan sai Ubangiji ta'ala ya ce wastaftahu, wato su al'ummu waɗanda suka karyata manzanni wato sun nemi cewa Allah ya rabe tsakanin mai gaskiya da makaryaci. Shine suka yi addu'a suka ce in har manzannin nan suna da gaskiya akan abinda suka zo da shi, to Allah ya saukar musu wata azaba ta halakar da su, kamar yanda suke faɗa in kana haza huwal haqqo min indik fa amtir alaina hijaratan minas sama'i aw itina bi azabin adim. Wa ya Allah, in har wannan abinda manzon Allah ya zo da shi na alqur'ani cewa gaskiya ce kasantacciya daga wajenka, kamar ruwan duwatsu daga sama, ko kuma ka zo mana da wata azaba wadda take ma'abuciyar dadi wadda za ta halakar da mu, ko kuma ya zamanto wastaftahu, kenan manzannin Allah sun nemi taimako na Ubangiji akan al'ummunsu waɗanda suka ƙaryata su, akan jama'arsu waɗanda suka ƙaryata su. Shine annabi Nuhu alaihi salam yayi addu'ar cewa rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirina dayyara, yace ya Ubangiji na daidai da wanda yake zauna giji, ma'ana dan tsaren gida, in dai kafiri ne a doren ƙasa, yace ya Allah kada ka bar su ka halakar da su. Kamar yanda annabi Musa yayi addu'a ga Fir'auna, rabbana qumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawu al-azab al-alim. Kenan wastaftahu, manzannin Allah suka nemi taimako na Ubangiji akan waɗanda suka ƙaryata su cewa Allah ya halakar da su. Wa khaba kullu jabbarin anid, Ubangiji ta'ala ya ce dukkan wani mai tsaurin kai, anid mai tada karan hanci game da gaskiya, wa khaba, Ubangiji ta'ala ya ce tabbas ya tabe. Lafazin jabbar shine in ma ya zamanto wanda yake tilasa mutane akan abin da yake so, kenan mai karya inda baggaba, sai abin da yake so za a yi. Duk mutumin da kawai abin da yake bukata za a yi, to wannan ya siffanta da wannan sifa ta, wato shine aljabariya, wanda kuma wannan sifa bata dace ba da kowa illa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Shine dole abu abin da yake so, koda ya saba da abin da kai kake so, dole ka ba abin da Allah yake so. Ko kuma ya zamanto aljabbar, wato shine mutumin da yake dagin kai, wanda yake ganin cewa shi yake sama da kowa, kenan shine ake kira da almutakabbir. Shine anan Ubangiji ta'ala ya ce wa khaba kullu jabbar, dukkan wani mai tsaurin kai, kenan mai dagin kai, anid mai tada karan hanci game da gaskiya, mai gujire mata. Ubangiji ta'ala ya ce wa khaba, wato ya tabe. Min wara'ihi, Ubangiji ta'ala ya ce gabansa jahannamu, akwai wutar jahannama. Lafazin wara yana daga cikin zawatul abdad, lafazin wara yana daukan ma'anar gaba, sannan kuma yana daukan ma'anar baya. Ma'anar sa na baya kamar da yace wallahu min wara'ihim muhit, ko kuma ya zamanto ma'anar shi gaba kamar yanda yake cewa wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba, wara'ahum ay amamakum. Shine anan yace min wara'ihi, wato gabansa jahannamu, Ubangiji ta'ala yace akwai wutar jahannama wadda ita zai shiga, idan ya shiga wa yusqa, za a shayar da shi min ma'in sadid, wato daga ruwa wanda yake sarkamaki, shine ruwan wannan jini da mugunya kenan, wal iyazu billahi, wanda shine abin shan yan wuta. Idan aka ce sadid, wato shine jini da mugunya lokacin da suke hade, wannan shine ruwan shan yan wuta, wal iyazu billahi, kuma ruwa ne wanda yake mai kyama. Yatajarrahu, Ubangiji ta'ala yace zai kwankwadu wannan sarkamaki, wala yakadu yusibu, bai kusanta ba da zai hade shi, ma'ana kwata kwata ba zai iya hade shi ba. Idan ya kwankwada zai tsaye masa ya ringa kai kawo, shi yaki gaba shi yaki baya. Wa ya'tihi al-maut, Ubangiji ta'ala yace kuma mutuwa, wato za ta zo masa, min kulli makanin, ta kowane shashi, wa ma huwa bi mayyit, amma alhali shi ko ba mai mutuwa bane. Al maut anan ana nihi asbabuha, kenan dalilai waɗanda suke na mutuwa za su zo masa, kenan azaba kala kala, wanda kowace azaba inda za a dandana ma dan adam, to ba zai kai labari ba. Shine yace wa ya'tihi al maut, dalilan mutuwa za su zo masa, min kulli makanin, ta kowane shashi, gaba da baya, dama da hagu, wa ma huwa bi mayyit, alhadi ko ba mai mutuwa bane, kenan azaba ce zai yi ta dandana, kamar yanda yace thumma la yamutu fiha wa la yahya, ba zai mutu ba, ya huta da wannan azaba, ba zai rayu kuma rayuwa wadda take daddada. shine yake cewa innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya. Sai yace wa min wara'ihi, ubangiji ta'ala yace gabansa akwai azabun azaba galizun wanda take mai tsanani, wato shine dawwama a cikin wuta wanda babu yankewa. Wannan kenan sakamakon duk wanda ya karyata manzannin Allah subhanahu wa ta'ala game da abin da suka zo da shi, kenan karshen sa dai shine wutar jahannama. Kuma nan Allah ya zana mana kadan daga cikin irin nau'ikan azabar da zai dandana, shine za a bashi wani ruwa shine jini da mugunya, wal iyazu billahi, saboda rashin dadin wannan ruwa ubangiji ta'ala yace zai kwankwade shi, amma fa ba zai iya hade shi ba, wal iyazu billahi. Shine yace wala yakadu yusibu, bai kusanta ba wato da zai iya hade wannan ruwa. Kuma sannan gaya alamun mutuwa za su so masa ta kowane shashi, kenan azaba za ta kewaye da shi, wanda kowace ɗaya daga cikin azabar za ta iya gamawa da shi, amma kuma ba zai mutu ba, saboda in an riga an shiga wuta ba maganar mutuwa. Haka nan aljanna in an shiga ba maganar mutuwa, tuntun mutuwa an riga an kare da ita, kuma yanda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, in yan aljanna sun shiga aljanna, yan wuta sun shiga wuta, za a zo da mutuwa a tsida ta tsakanin wuta da aljanna. A kirawo ƴan aljanna su hango su ganta, su tabbatar da cewa mutuwa ce wadda ta ɗauki rayuwarsu a duniya. Su ma ƴan wuta a kiraye su cewa su leƙo su gane, su tabbatar da cewa mutuwa ce wadda ta ɗauki rayuwarsu a duniya. Ubangiji ta'ala sai ya sanya a yankata, a ce ƴan aljanna za ku ci gaba da dawwama a cikin wannan ni'ima har abadan abada, ba maganar yankewa, ba maganar karewa. Sannan kuma ƴan wuta za ku ci gaba da zama a cikin wuta da dandanar azaba, ba tare da yankewa, ba tare da karewa ba. To shine anan ubangiji ta'ala yace wa ya'tihi al-maut min kulli makanin wa ma huwa bimayyit, sai yace wa min wara'ihi azabun ghalid, gaban sa ubangiji ta'ala yace akwai azaba wadda take mai tsanani, kenan shine dawwama a cikin wuta. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزئنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. Ubangiji ta'ala ke cewa matsalul ladhina kafaru bi rabbihim, misalin waɗanda suka kafirce ma ubangijinsu, a amaluhum ayyukansu da suka aikata na ƙwarai a rayuwarsu ta duniya, wanda suke tsammanin cewa za su samu sakamakon lada a kansu a ranar kiyama. Karamadin, ubangiji ta'ala ya ce kamar wato baga ce wanda take ta tuka, an gane ko? Ma'ana kamar baga ce ta toka. Ishtaddat bihi rihu fi yawmin asif, wato wanda iska ta motsa ta bi ta kanta, fi yawmin asif, a cikin yini wanda yake mai guguwa. Kamar misali guguwa ta zo ta bi ta kan baga wanda take ta toka. Idan aka ce baga a Hausa kenan tarin abu wanda aka tara shi guda daya. Shine Ubangiji ta'ala ya ce a amaluhum ayyukan waɗanda suka kafirce ma Ubangijinsu, karamadin wato kamar toka ce, ishtaddat bihi rihu fi yawmin asif, wanda iska ta bi ta kanta a cikin yini wanda yake na guguwa. idan aka ci rihu na asif ita ce wato guguwa la yaqdiruna mimma kasabu ala shay ubangiji ta'ala yace ba su da iko mimma kasabu ala shay'in abusa cin wani amfani na abinda suka aikata na alkhairi a rayuwar su ta duniya kenan a gobe kiyama mimma kasabu game da abinda suka aikata a nan duniya duk abinda suka aikata na alkhairi ba su da ikon da za su amfana da shi ko mun kankanta shi a gobe kiyama yanda kenan wannan guguwa ta bi ta kan toka ta shekar da ita babu alamarta kenan haka duk abinda suka aikata na alkhairi na ciyar da dukiya da taimaka ma mabukata da sadar da zumunta da duk wani abu da suka yi tuntuna a nan duniya Allah ya shekar da wannan aiki kamar yanda yake cewa wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura mun gabato zuwa ga abinda suka aikata na aiki ubangiji ta'ala yace mun maida wannan aiki nasu ya zamanto tamkar wato kura wanda take a mai shekewa don haka yace la yaqdiruna ba su da iko ala shay'in akan wani abu da suka aikata mimma kasabu game da abinda suka aikata a nan duniya na alkhairi kenan ba za su amfana da shi ba a gobe kiyama don haka Aisha Allah ya kara mata yadda ta tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da wani wanda ake kiran shi Abdullahi ibn Juda'an wanda ya kasance yana taimaka ma mabukata a lokacin jahiliya yana aikata ayyuka na alkhairi take cewa ya Rasulullahi shin abin da yana alkhairi zai amfane shi a gobe kiyama manzon Allah ya ce a'a domin da dai bai taba cewa ba ya Allah ka gafarta mun kurakurai na a ranar sakamako ita ce ranar kiyama ma'ana a takaice ba musulmi bane don haka duk wanda yake ba musulmi ba duk aikin da zai aikata na alkhairi tun a duniya Allah yake biyan shi a ranar kiyama ba zai samu daidai da kwayar zarra game da abin da ya aikata na alkhairi a duniya tuntuna Allah ya biya shi kamar yanda Allah ya faɗa mana a cikin suratul nur والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعه يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب شيني انان سي يچه ذلك هو الضلال البعيد wannan wato shine bata wanda yake mai nisa a ce mutun ya sha wahala a rayuwarsa ta duniya akan wasu ayyuka wanda yana tsammanin cin amfanin waɗannan ayyuka a gobe kiyama a wayi gari kiyama gaba ɗaya wannan aiki ya tafi babu ɗaya daga cikin su to wannan babu batan da ya wuce haka shine ubangiji ta'ala yace zalika wannan tabewa ta su ma'ana shekar da ayyukan su ubangiji ta'ala yace huwa qalalul ba'i shine bata wanda yake mai nisa sai yace alam tara shin baka da masaniya annallaha khalaqa samawati wal arda bil haqq cewa ubangiji ta'ala shi ya halicci sammai da ƙasai bil haqqi wato da gaskiya in ya sha yuzhibukum in har Allah ya ga dama yuzhibukum sai ya tafiyar da ku gaba ɗayan ku ya halakar da ku wa ya'ti bi khalqin jadid yazo da wata halitta wadda take sabuwa wadda za su kadaita shi a cikin ibada kenan wannan rangwame ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala an saba masa ubangiji ta'ala ya kyale waɗanda suka kangare masa yana jiran su a madakata wannan rangwame ne da jimiri ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala in ya sha yuzhibukum da Allah ya ga damar tafiyar da ku da ya tafiyar da ku daga ban kasa gaba ɗaya ya halakar da ku wa ya'ti bi khalqin jadid kuma yazo da wata halitta wadda take sabuwa waɗanda za su yi masa biyayya sai yace wa ma zalika ala llahi bi aziz tafiyar da ku da zawwa da wata halitta sabuwa ba abu bane ba wanda yake mai wahala ga ubangiji subhanahu wa ta'ala abu ne wanda yake mai sauki wa barazu lillahi jami'a ayinin alkiyama wato bayi gaba ɗayan su wato za su fito ga ubangiji subhanahu wa ta'ala daga cikin kaburburan su wa barazu lillahi jami'a arannan kenan yinin kiyama bayi gaba ɗayan su sun fito lillahi ga Allah jami'an gaba ɗayan su daga cikin kaburbura fa qala du'afa a lokacin nan wato ramnana waɗanda suke mabiya za su faɗa lillazina takbaru ga waɗanda suka yi girman kai ga gaskiya suka kibi suka kirayi wasu suka bi su zuwa fata su waɗanda suke mabiyan za su faɗa kenan ga shugabanni waɗanda suka yi girman kai game da gaskiya su ce da su inna kunna lakum taba'a lalle mu dai mun kasance mabiya ne gare ku a duniya fa hal antum mughununa anna min azabillahi min shay shin yanzu yau ku za ku iya wadatar da mu game da azabar Allah daidai da wani abu ku ije mana azabar Allah wannan fa waɗanda suka bi jama'a suka bi shugabannin su akan fata sune za su fada a ranar kiyama duk wanda ka bi shi ya batar da kai to a ranar kiyama su mabiyan sune za su fada ma shugabannin su haka fa hal antum mughununa anna min azabillahi min shay shin wai ku a yau za ku iya wadatar da mu daidai da wani abu game da azabar Allah za ku iya ije mana qalu su shugabannin sai su fada ga mabiya law hadana Allah la hadainaku da Allah ya ga damar shiryar da mu ya shiryar da mu la hadainaku mu ma da mun shiryar da ku dan haka Allah ya Allah ne ya batar da mu dan haka muka kiraye ku zuwa bata kuka bi mu gaba daya da mu da ku muka bace sawa'un alaina don haka yau duk ɗaya ne tsakanin mu da ku a jazi'ina shin mun yi kashin hakuri game da azabar ubangijin mu am sabarna ko ku mun dau hakuri mun jimre malana min mahis ba mu da wata mabauda ba inda za mu tsire ma azabar Allah da mu da ku a yau da mu waɗanda muka wuce gaba kuka bi bayan mu kenan da ku mabiyan da mu shiwa gabannin gaba ɗaya a yau ba mu da wata matsira ba mu inda za mu guje ma azabar Allah kenan maganar cewa mu ije muku wani abu daga azabar Allah ma bai ma taso ba wa qala shaytan wato shaytan zai fada lamma qudi al-amru lokacin da aka hukunta lamari kenan Allah ya yanke hukunci ɗan aljanna suka shiga aljanna ɗan wuta suka shiga wuta to a lokacin nan shaytani zai yi jawabi jawabin sa wanda yake na ƙarshe yace inna Allah wa'adakum wa'adal haqqi lalle ubangijinku wato ya muku alƙawali alƙawali wanda yake na gaskiya cewa duk wanda ya gaskata manzannin sa ya karbi sakon da suka zo da shi to makomar shi ita ce aljanna gashi ko kun gani ɗan aljanna sun shiga aljanna kuma yayi alƙawarin cewa duk wanda ya karyata manzannin sa yake karbar abin da suka zo da shi to makomar shi wuta gaya ku kun ga abin da ya kasance shine yace inna Allah wa'adakum wa'adal haqqi wa'adal haqqi inna Allah wa'adakum wa'adal haqqi lalle ubangijinku ya muku alƙawali alƙawali na gaskiya kuma ya cika muku alƙawalin wanda suka bi manzanni gaya yau makomar su ita ce aljanna waɗanda suka karyata manzanni gaya yau wuta ita ce makomar su yace wa wa'adtukum yace ni fana muku alƙawali na cewa ba mutu ba maganar tashin alkiyama ba maganar wani sakamako fa akhlaftukum yace kuma na saba muku wama kana li alaykum min sulqani yace wannan alƙawali da na muku ba ni da wata hujja akan ku ba ko kuma wama kana li alaykum min sulqani ba ni da wani karfi akan ku wanda na tilasa ku nace dole sai kun bi ni illa an da autukum kadai na dai kiraye ku ne zuwa hanya tabata fastajamtum li kuka amsa mu saboda wato rashin basira ku tsaya ku lura da cewa abinda nake kiran ku gaskiya ne ko ba gaskiya bace kai tsaye ina kiran ku kuka leka wuya don haka shi shaydan yace fala talumuni don haka a yau dai kada ku zarge ni ku ce ni na ja ku zuwa ga halaka walumu anfusakum ku zargi kawunan ku ku ne kuka tabar da kawunan ku inda kun gane to da ku bi ni ba da kun bi manzannin Allah subhanahu wa ta'ala ma ana bi musrikikum dan haka ni yau ba ne taimakon ku bane ba in fitar da ku daga cikin azabar Allah wama antum bi musrikhiya kuma kuma dai ba masu taimako na bane ba inni kafartu bima ashraktumuni min qabl yace ni na kafirce ma duk abinda kuka hada kuka tarar da ni a cikin bautar Allah min qabl gabanin haka ban yarda ba ban amince ba yau na kafirce ma duk shirkar da kuka yi da ni domin daman duk wanda ya bauta ma wani Allah shaytani ne ya bauta ma domin shaytani shi ya kawata masa wannan bautar wani Allah don haka anan zai nuna cewa bai yarda ba bai amince ba a ƙarshen al'amari kenan inna zalimina ubangiji ta'ala yace lalle azzalimai waɗanda suka kafirce ma Ubangiji Subhanahu wa ta'ala suka hada bautar shi da wani lahum azabun alim wato nagare su azaba ma'abuciyar radadi a ranar kiyama kenan wannan jawabi na karshe da shaydani zai yi kuma zai nuna cewa shi dai ai ba tilasa mutane ba shi kawai kirayi kuma jama'a suka bi shi wannan kuma dama izini ne Allah ya bashi wastafziz man istata'ta minhum bi sautik wa ajlib alaihim bi khaylika wa rajlika wa sharikhum fil amwali wal auladi wa idhum wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura inna ibadi laysa laka alaihim sulthan ubangiji ta'ala yace wa idhum imusu alqawlin cewa babu tashin alkiyama babu wani sakamako nan gaba ubangiji ta'ala yace wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura abinda shaytani yake ma jama'a na alqawli bi zaman tubo faci rudi ne kenan dan haka anan ya nuna cewa Allah shi yayi alƙawari na gaskiya amma shi yayi alƙawari kuma ya saba musu alƙawarin daman rudi ne kenan kuma shi ba shi bai tursasa su akan bin wannan hanya ta halaka iya aikin sa kawai kira ne su kuma saboda rashin tunani suka karba kiran shaytani suka bi shi dan haka kenan ya wanke kansa cewa kada kowa ya zarge shi a wannan yini na alƙiyama kenan jama'a su zargi kawunansu inda sun bi manzannin Allah subhanahu wataala sun karbi sakonnin da manzanni suka zo musu da shi kenan ina ne makomar su za ta kasance ita ce aljanna to amma sabanin haka tunda sun karyata manzannin Allah makomar su ita ce wuta dan haka kenan su ba za su taimaka ma shaydani shi ma ba zai taimaka musu game da azabar Allah dan haka a karshe ubangiji ta'ala yace lalle azzalamai kenan waɗanda suka kafirce ma ubangijin su na gare su azaba wadda take ma'abuciyar dadi je aya ta gaba sai mu dakata wa udkhilal ladina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtiha al anharu khalidina fiha bi idni rabbihim tahiyatuhum fiha salam ubangiji ta'ala ke cewa wa udkhilal ladina amanu wa amilus salihati waɗanda suka gasgata ubangijin su suka gasgata manzannin sa wa amilus salihati suka aikata ayyuka na ƙwarai tsakanin su da ubangijin su a ran nan ubangiji ta'ala yace wa udkhila an shigar da su jannatin aljanna wadda al'anharu quramu tajri ke gudana min tahtiha karkashin itacenta da benayenta khalidina fiha kuma masu dawwama ne a cikin aljannar bi iznin rabbihim da nihin ubangijin su har abadan abada ba za a fitar da su ba tahiyatuhum ubangiji ta'ala yace gaisuwar su sakankanin su fiha a cikin aljanna salam shine assalamu alaikum assalamu alaikum haka kuma mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala za su ringa musu sallama kamar yadda yace wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar nan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك